Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 2 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, Najeriya ta afka cikin karuwar cutar kulara a cikin 'yan makonnin nan, musamman arewacin kasar. Kana tana kara matsalolin lafiyar jama'a da dama can suke fama da karuwar COVID-19. Sanatocin Amurka sun gabatar da wani shirin bai daya na dala triliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace. Kana a fada da hanyar sadarwar yanar gizo a fadin kasar. Mutane da suka mutu a wata ambaliya a watan da ya gabata a lardin Henan da ke tsakiyar China ya haura zuwa 302 zuwa yau Litinin, a cewar jami'ai.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar mutuwar sojojin kasar da dama tare da jikkata wasu a wani harin ta'addanci da ya rutsa da su a Tilaberi.
Nijar da waɗanda ke kama musu cikin wanga yaki kamar ƙasar Faransa suka je suka fatattaka manyan waɗannan 'yan ta'adda. To dama ya kamata mu san sun zo su huda haushi.
A karon farko, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya kai ziyarar gani da ida a jihar Maradi don ya jajanta musu irin matsalolin tsaro da suke fama da shi.
Zamu kama musu ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku, ku yi ayyukanku kamar sauran Nijar. Waɗannan mutanen da suka dame ku ba su da wata aƙida, bara'i ne.
Bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kwara ta sanar da naɗin sabon sarkin lafiya yaƙi mai daraja ta ɗaya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Haran dake gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Najeriya ta afka cikin karuwar kwalara a cikin 'yan makonnin nan, musamman arewacin kasar. Kana ta kara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwar cutar COVID-19. A cikin makonni biyu da suka shuɗe, mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnuwar cutar, in ji Dr. Bashir Lawa Muhammad, babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar Kano. Kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na Kano da ke zama cibiyar kasuwancin Arewa, in ji Reuters. Ya ce lokacin damina na ƙara munana lamarin, yayin da kuma rashin tsaro a Arewa, inda hukumomi ke yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda da 'yan bindiga suke kawo wa hukumomin cikas wurin daƙile yaɗuwar cutar. Jihohi 22 a cikin 36 na ƙasar da ma birnin tarayya Abuja sun samu labaran da ake zaton kwalara ce, a cewar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Najeriya, wato NCDC. Wannan cutar da gurbataccen ruwa ke haddasawa ka iya yin kisa cikin sa'o'i kalilan idan ba a yi jinyarsa ba. Akalla mutane 186 sun mutu da kwalara a Kano tun cikin watan Maris, in ji Muhammad. Wasu bayanai daga hukumar NCDC sun tabbatar da jihar Kano ke da babban kaso na mutane 653 da suka mutu da cutar a Najeriya. Sanatocin Amurka sun gabatar da wani shiri na bai daya na dala triliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace. Kana a fada da hanyar sadarwar yanar gizo a fadin kasar. An gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya Lahadi da ba a saba gani ba. Kana 'yan majalisar za su samu damar aiwatar da gyare-gyare a kudirin mai shafi 2,700. Wannan shawarar ta samo asali ne daga tattaunawar da aka kwashe makonni ana yi da ta hada da 'yan Democrat da 'yan Republican baki daya da ma fadar White House. Kudirin ya hada da kashe dala biliyan 550 a sabon mataki da kuma dala biliyan 450 da aka tabbatar da shi a baya. Ganin yadda kudirin ya samu karbuwa daga bangarorin biyu da kuma irin aiki da aka yi, ina sa ran majalisar dattawan za ta gaggauta yin duk wasu gyare-gyare, kana ta tabbatar da shi a cikin kwanaki, in ji shugaban masu rinjaye Chuck Schumer yana faɗa a zaurin majalisar a jiya Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mutane da suka mutu a wata ambaliya a watan da ya gabata a lardin Henan da ke tsakiyar China ya haura zuwa 302 ya zuwa yau Litinin. A cewar jami'ai, adadin ya ninka 99 da aka sanar a makon da ya gabata sau uku, inda galibin mace-macen suka faru a babban birnin lardin Zhengzhou. A Yangzhou, wani gari mai mutane miliyan 12 da ke gabar kogin Yellow River, mace-macen sun kai 292, ciki har da mutane 14 da suka mutu a lokacin da jirgin karkashin kasa ya yi ambaliya.
Yan juma kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar mutuwar sojojin kasar kimanin 15, sannan wasu 6 suka yi ɓatan dabo, yayin da 7 suka ji rauni sakamakon harin ta'addanci da ya ritsa da su a ranar Asabar ɗin nan da ta gabata a ƙauyen Boni na gundumar Torodi da ke jihar Tillaberi, iyakar Nijar da Burkina Faso. Wakilinmu a Yemen Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Cikin salo irin na kwantan ɓona ne 'yan ta'adda suka yi nasarar hallaka jami'an tsaro a ƙarshen mako, inda motar da ke ɗauke da rukunin farko na sojoji ta faɗa tarkon 'yan bindiga a kan hanyarsu ta kai kayan aiki wa wasu takwarorinsu da ke tashar bincike a ƙauyen Boni na gundumar Torodi, iyakar Nijar da Burkina Faso. Abinda masana sha'anin tsaro irin su Musa Aksar ke ganinsa tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya ga shirin kafa cibiyar tsaron Faransa a wannan yanki.
In kasar Faransa ka san ta sa cibiyar ta nan, za a kawo kayan aiki, za a kawo kayan leƙen asiri, za a kawo abubuwa da yawa, sun san sun ciwuya in wannan abu ya yi, to sai suka shiga gaba, shi ne kake ga wannan hare-hare da ake kawowa a wannan yanki. Na biyu kuma, a kwanakin baya da suka wuce, sojin Nijar da waɗanda ke kama musu cikin wanga yaki kamar ƙasar Faransa suka je suka fatattaka manyan waɗannan 'yan ta'adda. To dama ya kamata mu musan sun zo su huda haushi.
Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Nijar ta ci gaba da cewa mota ta biyu da ke ɗauke da jami'an tsaro ta taka nakiya a lokacin da suke ƙoƙarin kai ɗaukewa waɗancan na farko. Abinda a jimilce sanadin mutuwar dakaru 15, sannan 6 sun yi ɓatan dabo, sai wasu 7 da suka ji rauni. Sakataren kungiyar RGPS mai ayyukan faɗakarwa a kan sha'anin tsaro da zaman lafiya Sulemaje na ganin buƙatar duba tsarin bayar da bayanai a tsakanin sojojin cikin gida da na ƙasashen da ke da sansani a yankin Sahel.
Irin bayanan sirrin da ake magana tsakaninmu da sojojin ƙasashen waje da ke nan cikin wannan yanki jirgi tsakanin ƙasar Nijar da Mali, to bai kamata a ce irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba, saboda ban ga yadda za a yi ba ne ko kuje ya gilmo a ce ba a san da shigowar shi ba. Da haka ina ganin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi a kwanakin baya, ko yanzu ya sake ganawa da shugabannin waɗannan rundunar sojoji na ƙasashen waje waɗanda suka zo su dawo mana fannin a yi musu magana. Dan na san sojojin ba su da kasa.
Matsalar tsaro a ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso wani abu ne da ya zama wajibi a yi waiwaye don magance wasu kurakuran da aka yi a can baya, in ji Aksar Musa.
Iyakanmu da Burkina da Mali duka, akwai waɗanda mutane da suka san suke da wani tarihi bisa wannan waɗannan abubuwa da ke faruwa. Ya kamata a zo a zamana da soji waɗanda suka iya yaƙi da wasu duk wani masani a san wace hanya za a bi. To har yanzu kasashen ba a yi shi ba.
Wannan shine hali na biyar da 'yan ta'adda ke kaiwa a yankin Tillaberi a cikin watan Yulin da ya gabata, inda aka yi asarar rayukan gwamman fararen hula, akasari waɗanda ake riskewa a gonakinsu, duk da irin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka don kawo ƙarshen wannan al'amari da ke ƙara ɓullowa da sabbin kamanni a kulli yaumin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba da labaran duniya kashi na biyu.
Wani rukunin kungiyoyin ayyukan jin kai su 16 sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa, suna kashedi game da ƙaruwan taɓarɓarewar ayyukan jin kai a Myanmar sakamakon yawaitar ɓarkewar COVID-19 da kuma tashin hankali. Sama da kashi 60 cikin 100 na mace-macen COVID-19 a Myanmar sun faru ne a cikin watan da ya gabata kadai, inda adadin kamuwa da cutar ya ninka na watanni biyu da suka shuɗe sau biyu, a cewar sanarwar haɗin gwiwar ta yau biyu ga watan Agusta. Asibitoci daga Kachin zuwa Mandele zuwa Yangon suna nan rufe yayin da ma'aikatan kiwon lafiya ke fuskantar tashin hankali da barazana, a cewar sanarwar. Sama da likitoci 400 da ma'aikatan nurse 180 ne aka kai wasan macin kame tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Hukumar kiwon lafiyar jama'a ta Canada ta faɗa a wata sanarwa a makon da ya gabata cewa ta ci taron wasu mutane biyu $20,000 saboda bayanan ƙarya da suka bayar akan shaidar allurar rigakafi da takardun gwaji daga ƙasar da suka fito, da kuma rashin biyewa dokar zama inda gwamnati ta ajiye su yayin da suka sauko za a musu gwaji. Ita ma Burtaniya za ta fara ba da wani rigakafin COVID-19 na ƙara kuzari ga mutane miliyan 32 daga farkon watan Satumba, inji jaridar da Telegraph a jiya Lahadi. Za a kai zubin rigakafin a ɗakunan ajiye magunguna 2,000 da zimman yi wa mutane kafin farkon watan Disamba. A ƙarshe, wata 'yar wasan tsere ta ƙasar Belarus da ƙasarta ke takaddama da ita a wasannin Olympics ta shiga ofishin jakadancin Poland a nan Japan a yau Litinin, wuni guda bayan da ta ki shiga jirgin sama zuwa gida, tana mai cewa ƙungiyar 'yan wasan ta tursasa mata yin abin da ba zaɓin ranta ba. Kristina Chimanovskaya, mai shekara 24, za ta nemi mafaka a Poland, a cewar wani ɗan ƙasar Belarus mazaunin Poland ɗin wanda ke samun zantawa da ita. Jama'an ofishin jakadancin Poland ba su mai da martani akan ko sun amince, kana ba su yi ƙarin bayani ba.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin rangadin da ya fara a jiya Lahadi a jihar Maradi, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana shirin ƙara girke jami'an tsaro da ƙarin kayan aiki a ci gaba da neman hanyoyin murƙushe ayyukan 'yan bindigar da suka addabi al'ummar wannan yanki da ke samun baƙuncin dubban 'yan gudun hijirar cikin gida da na Najeriya. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulemu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa da jaddadawa al'umma goyon baya a wannan lokaci da 'yan bindiga suka addabi mazauna garuruwan kudancin jihar Maradi sakamakon taɓarɓarewar sha'anin tsaro a wasu jihohin arewacin Najeriya, yasa shugaban ƙasar Nijar kai ziyara a ƙauyen Gabi na gundumar Madarun Fa. Muhammad Bazoum ya jaddadawa talakawa damuwarsa a game da halin da suke ciki.
Na ga muku goyon baya, na san da matsalar da kuke ciki wannan matsalar ta ku dauce ta ɗan ƙasar Nijar gaba daya, kuma za mu kama muku ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku, ku yi ayyukanku kamar sauran 'yan Nijar. Waɗannan mutanen da suka dame ku ba su da wata aƙida.
Shekaru akalla uku kenan da aka shiga zaman ɗarɗar a gundumar Madarun Fa, kuma shi ne karon farko da shugaban ƙasa ke tattaki zuwa wannan karkara domin jajantawa jama'a game da halin da suka tsinci kansu ciki.
Da yanda Allah ya sa, Allah ya ba ya iko, shi na da kuzari, shi na da kokari a yanda zai kare al'ummar shi talakawa. Ya mu kokari jama'an tsaro kawai muke so a ƙara har mu ga bakin ƙarshen wanga abu. Abu da malamai kuma su bira addu'a. Kun gano ma, ba ta kike lumanki ba. Kana zuwa ka daga gona ka je ka zaka shimka. A tsantsan ta kake, ka rugo da gudu. Wani gonan noman ma bai da, tunda ita ce sai da ya bere ƴan uwan shi. Wani gonan kuma noman ma bai da, ita ce ya saida, ya tahi, ya je ɗan uwan shi likita.
Da an soja ana kai mu soja 80 dari nan yadi dogon marke garatu dogon marke, amma da Allah ya sa Bazoum Muhammad ya hau gaba daya, sai da muka je da idan mahagami an kai mu soja 220 su ne ke ba mu kariya. In dare su dauki motoci su ta ruruka su ta bakin shirge can bakin daji inda barayin nan ke shigowa nan suke suntiri da mu. In ba dan da Allah ya kaddara zuwan su ba noma da bai yi ba gare mu.
Muhammad Bazoum da ke samun danne gargada daga ministan cikin gida Alkashi Alhada da takwaransa na tsaron ƙasa Alkasum Indatu da manyan hafsoshin sojan ƙasar ya jagoranci taron kwamitin tsaro na ƙasa a Maradi, saboda haka yanke shawarar ƙara tsaurara matakan tsaro a jihar.
Irin gargadi da sojawa da wakilanku suke baku koyi amfani da shi, abinda ya saura yana hannunmu. Insha Allah za mu ƙara yawan soji, zamu kara ba su motoci, zamu kara ba su makamai.
Shugaban kasa ya ziyarci barikin sojan shiya ta shida da ke Maradi, yana mai jinjinawa abinda ya kira jajircewarsu akan aiki. A yau Litinin wuni na biyu na karshe a wannan rangadi, tawagar shugaban kasa za ta sauka garin Dan Kano na gundumar gidan Rumji domin baiwa jama'a goyon baya sakamakon azabar da suke fuskanta daga wajen barayin shanu da masu satar mutane don neman kudin fansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule da wannan rahoton, to daga jamhuriyar Niger sai Najeriya, inda gwamnatin jihar Kwara ta amince da nadin Alhaji Muhammad Kawu a matsayin sabon sarki na 14 a masarautar Lafiyagi bayan rasuwar tsohon sarki Alhaji Sa'adu Kawu Halluru a ƙarshen watan Yunin da ya gabata. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Kwara Najeriya ta sanar da sabon sarkin Lafiyagi mai daraja ta ɗaya a ƙaramar hukumar Ido bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'adu Kawu Halliru a ƙarshen wannan wata na Yuli da ya gabata. A wata sanarwa da aka rabawa manema labarai a birnin Ilorin, mai ɗauke da sanya hannun sakataren labarai na ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Kwara Oba Aziz ta nuna cewa gwamnatin jihar Kwara ta amince da nadin Alhaji Muhammadu Kawu a matsayin sabon sarki na 14 a masarautar Lafiyagin. Sabon sarkin na Lafiyagi dai Alhaji Muhammadu Kawu tsohon manajin bankin Sky ne da a yanzu ake kira Polaris a jihar Kano da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja kafin samun wannan nadi a matsayin sarki. Pharmacy Musa Dangana Sa'adu na ɗaya daga cikin mutanen garin na Lafiyagi da ke arewacin jihar Kwara da akasarinsu ‘yan kabilar Nufawa ne, ya ce suna fatar sabon sarkin zai samar da sabbin hanyoyin ciyar da yankin gaba a matsayinsa na masanin tattalin arziki a Najeriya.
To fatanmu da muke so a gare shi, tunda Allah ya bashi wannan mukami, ya sa shi a lefa na sarkin Lafiyagi, suna so development a yi opening up Lafiyagi saboda shi is a banker and is an industrialist. Yes.
To shi ma dai sardaunan Ilori Alhaji Shehu Zaman Lafiya, wanda kuma shugaban wata kungiya ce ta wanzar da zaman lafiya a jihar Kwara, ya ce suna maraba da nadin sabon sarkin.
Gaskiya ina wa Alhaji Muhammadu Kawu kwata na alheri game da sarautar da Allah ya sa aka bashi ta sarkin Lafiya.
To sarjauna, ga shi sarautar nan ta zo daidai lokacin da ƙasa take cikin wani yanayi, kana ga shi sarkin yana fuskantar wani kalubale?
To in Allah ya so ne ba mu mai fatan wani matsala ta samu a wajen shi. Ina fatan lokacin da Allah ya dora shi akan wannan kujera, kuma Allah shi ƙara sa Najeriya mu gaba ɗaya ta zama lafiya.
Kafin rasuwar tsohon sarkin na Lafiya gidai Alhaji Sa'ad Kawu Halliru ya share shekaru 86 a duniya, sannan ya kwashi shekaru 46 a kan karagar mulkin masarautar Lafiyagin. Ya kuma rasu ne a sakamakon fama da rashin lafiya a babbar asibitin ƙasa da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, kada aminta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako hangawa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, wanda idan masu sauraro ba ku manta ba, muna duba wani babban yunkuri da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi na ganin an kauda bambance-bambance da ake nunawa a koda yaushe a wajen ɗaukar aiki ko kuma ƙaro karatu a tsakanin masu shaidar karatu na digiri da masu HND. Wakiliyar muryar Amurka a majalisar, Madina Dauda, ta ci gaba da cewar.
A cikin ƴan kwamitin kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta tsakiya Ibrahim Shekarau ya nuna goyon bayansa a zartar da dokar, inda ya ce kafa dokar sokewa da hana nuna bambanci tsakanin digiri da babban diploma ta ƙasa da nufin samar da aikin yi a Najeriya babu shakka zai hana masu ɗauke da HND daga taɓarɓarewa, sannan kuma a tabbatar da kulawa da daidaito da takwarorinsu na sauran manyan makarantu a Najeriya. Shekarau ya ƙara da cewa soke wannan taƙaddama da ke tsakanin masu rike da HND da waɗanda suka kammala karatu a jami'o'i zai haɗu da manyan buƙatun 'yan Najeriya, tabbatar da adalci da zamantakewar jama'a da kuma inganta harkokin kamfanoni tare da ƙarfafa gudumawar kishin ƙasa a tsakanin ma'aikatan HND a ɓangarorin gwamnati da na kamfanoni. Shi ma malami a makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna, Abdulhakim Garba, yana cikin masu tunani irin na Ibrahim Shekarau.
Ina godiya da aka bani dama in yi wannan magana kan wannan cece-kuce da aka daɗe ana yi, amma kuma daga baya cikin ikon Allah an samu sauki akan wannan abin. Abinda nake son faɗi game da wannan abin shine cewa gaskiya wa'anda suka yi dai makarantar kimiyya da fasaha za su samu natsuwa akan wannan abin da ya faru. Da yawa mutanen Najeriya za ki ga cewa saboda wannan rashin daidaito da ake samu ga wa'anda suka je jami'a da kuma wa'anda suka je kimiyya da fasaha, sai ki ga cewa ba su son zuwa makarantar kimiyya da fasaha. Ko kuma duk wanda ya je sai kiga kuma kokari yake tafi jami'a daga baya ya gama. So akwai abubuwa da ke faruwa kasashen da suka ci gaba, kamar misali China, zan baki specifically China. A wajen 'yan shekaru goma a baya sai da suka maida jami'o'insu guda 600 zuwa makarantar kimiyya da fasaha. Saboda su suna tunanin ci gaba ƙasa ba kwali ba wanda za a riƙa ba mutanen aiki, ci gaba ƙasa suke. Sai yasa zaki ga China sun yi fice akan harkokin kimiyya da fasaha. So saboda irin wa'annan matakan da suka ɗauka ne saboda su samu ci gaba ba wai na boko ba but na ƙere-ƙere, shi yasa suka samu wannan nasara. So wannan ɓangare na biyu kenan. Na uku kuma shine cewa daidaiton nan zai kawo a buɗa, gwamnati za ta iya sake sa kuɗi sosai. Idan gwamnati ta sake budget a ƙasa sai kiga jami'o'i take yawan ba kuɗaɗe. So yanzu za su iya concentrating, za su iya mai da hankali akan makarantar kimiyya da fasaha, kuma su kwaikwayi yanda China ta yi data, yanda za su iya samun ci gaban nan da ake tunani a ƙasar nan. In dai ba haka aka yi ba, za a ci gaba da samun ci baya a ƙasar nan ta ɓangaren ƙere-ƙere. Shi yasa dole a ɗauki mataki kan wannan abun, kuma yanzu gwamnati ta ɗauka sai kuma su bi da action. Watan abi da action me suke son su achieve akan wannan abun, saboda akwai kuɗaɗen da ya kamata su kashe wajen ɗaga wa'annan makarantun nan. Misali zaki ga abubuwan da ya kamata a riƙa yin practicals da su, zaki ga sun tsuha.
Wato a riƙa yin gwaje-gwaje da su.
Gwaje-gwaje a cikin abubuwa mashinan da ya kamata a riƙa gwaje-gwaje a cikin makaranta kafin ma a je waje. Daiwan sun tsuha ba irin wa'annan na kwanan nan ba ne. So kinga idan suka mai da hankali har ƙasashen da za su ba su wa'annan abin kyauta za su yi, saboda dama su wa'annan ƙananan mashina ne. So idan suka je suka yi ma wasu ƙasashe za su iya ba su irin wa'annan abubuwan gudunmawa. Sannan kuma wa'anda suka yi wannan karatun kimiyyar da fasaha nan su ma za su iya samun irin natsuwa cewa za ki ga sun da hankali yanzu wajen maida ma gwamnati da alheri akan wannan abun. Kin san matsalar da muke samu a ƙasar nan, sai kiga mutane apathy yana zuwa musu irin ko mun je mun yi karatun nan to me amfanin mu. Amma yanzu saboda sun ga cewa gwamnati ta yi musu wannan daidaiton da reni da ake musu babu wannan, so kima sun zai su maida ma gwamnati da alheri akan wannan abun.
Makarantun kimiyya da fasahan nan yaya yawan ɗalibai da kuke ɗauka, daidai suke da jami'o'in?
Gaskiya daidai suke da jami'o'i, amma kin san duk da ana cewa daidai ɗin nan ne su yara. Abinda ke faru specifically shine cewa yara suna tunanin idan suka yi karatun jami'a sun fi samun aiki fiye da idan suka yi karatun polytechnic. So sai yara waɗanda suka ƙware sun tafi jami'a, sai ka gansu sun fi yawa can waɗanda ba ƙwararru bane suke dawowa makarantar kimiyya da fasaha. Misali barin baki abinda ke faruwa a jam sai ta ce daga kwata daga 180 abinda ya sama, amma polytechnic za su ce maki daga 120 abinda ya sama. It means yaran da suke zuwa makarantun kimiyya da fasaha ba irin wanda ake expecting guraye ba, da ake expecting wanda za su zo su ba da gudunmawa wajen ƙere-ƙeren bane. So yanzu da aka maida wannan abun irin aka equate din wannan abun, aka daidaito kan wannan abun, za ki ga cewa yara wanda suka ƙware ko kuma wanda suke da kokari su ne za su zo yanzu su shiga makarantun kimiyya da fasaha ba a baya yanda ake tunani.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita muna sauti, Julie Lazarus Gratiam. Nini naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku wuni lafiya.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam toshi mara ilimi.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda Nkebo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Yace muna roƙon Allah ya kawo saukin wannan annobar cutar amai da gudawa, wato kwalara da take mana ɗauki ɗaiɗai. Domin a 'yan kwanakin nan kullum sai mun je mun binne gawarkin mutane da wannan cuta ta zama ajalinsu. Ta addabi sassa da dama a nan yankin karamar hukumar kafin Hausa da wasu sassan jihar Jigawa da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Allah ya kawo mana mafita, amin. Sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta, yace hakika matakin da babban bankin Najeriya Central Bank ya dauka da soke rijista ko takardar lasisin kamfanonin ƴan canji, wato Biro de Change, tare da mayar da hada-hadar canjin kudaden kasashen waje zuwa bankuna, sakamakon zargin da bankin na CBN ya cewa waɗannan kamfanonin canji suna janyo hauhawar farashin kuɗin dala kuma janyo karyewar darajar kuɗin naira. Babu shakka hakan yayi daidai, muddin dai an yi haka ne da kyakkyawar manufa da kuma nufin kawo gyara. Sako daga Ali Muhammad Dan Fulani, jihar Zamfara, da Ibrahim Musa Wada, da Aliko Auta Kafinta Yalwa, suka ce salam biyoye Hausa. Hakika tsinduma yajin aikin sai baba ta gani da likitoci masu neman korewa suka yi a Najeriya, biyo bayan kin biyan su hakokinsu da gwamnati ta yi, hakan yayi daidai, da fatan gwamnati za ta dube su da idan basira. Sako daga Yusuf Meleda Gwalalo da malam mai zanen hula Gwalalo, jihar Bauchi, suka ce salam biyoye Hausa. Muna yabawa jami'an tsaro da suka kufuto da ɗalibai biyu daga cikin ɗaliban makarantar Yawuri da 'yan bindiga suka sace, da fatan Allah ya fito da sauran, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange Yawuri da Ali Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofar Sabuwa, suka ce alƙawarin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na ƙara kasafin kuɗi da ake ware wa fannin ilimin ƙasar da kashi 50 ya yi daidai. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To baballe a taƙaice, Najeriya ta afka cikin karuwar cutar kolera a cikin 'yan makonnin nan, musamman arewacin ƙasar. Kana tana ƙara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwar cutar COVID-19. A cikin makonni biyu da suka shuɗe, mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnowar cutar, in ji Dr. Bashir Lawa Muhammad, babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar Kano, Kano mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na Kano da ke zama cibiyar kasuwancin Arewa, in ji Reuters. Sanatocin Amurka sun gabatar da wani shiri na bai ɗaya na dala triliyon guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace kana a faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a faɗin ƙasar. An gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya Lahadi da ba a saba gani ba, kana 'yan majalisar za su samu damar aiwatar da gyare-gyare a kudirin mai shafi 2,700.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jule Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.